Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na ranar yau, Litinin 4 ga watan Yuli, da ta kasance ranar 'yancin kai a nan Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu yana kasar Uganda a wata ziyarar da ba kasafai yakan yi irin ta zuwa kasashen yankin Sahara Afirka. A yau Litinin, jami'an Iraki suka bayyana cewa akalla mutane 149 suka mutu a harin kunar bakin waken da aka kai da babban mota a birnin kasar a jiya Lahadi. Prime Minister Bangladesh ta halarci bikin girmamawa na mutane guda 20 da jami'an tsaro guda 2 da aka kashe a wata garkuwar da aka yi da jama'a a wani gidan cin abincin alfarma a kasar.
Tsanin labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana niyyar tattaunawa da sabuwar kungiyar tsageren Niger Delta da nufin kawo ƙarshen ta da ƙayar baya da take yi, sai dai ta bayyana cewa tana da wata babbar damuwa.
Damuwan gwamnati shi ne mutanen sun yawa, ba wanda za ka iya kama ka rike ka ce shi ne shugaba, mun yi magana da shi zai iya kawo sauki a wannan.
Sai kuma shirye-shiryen sallah a jamhuriyar Niger.
A matsayin ka za a bana sai dai mu ci mu Allah godiya, ba magana da matsala. Sai dai kuma wanda ya zo sai ga akwai matsala.
To za ku ji ko mecece matsalar ta masu sayan. Akwai kuma hira da muka yi da sakataren kungiyar haɗin kan 'yan arewacin Najeriya a nan Amurka da ke shirin bikin cika shekaru 25 da kafuwa. Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau ya tattaki zuwa jihar Borno inda aka sami koma bayan ilimi sakamakon ta da ƙayar baya da kungiyar Boko Haram ke yi. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a tare sallama ga cikakkun labaran. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu yana kasar Uganda a wata ziyarar da ba kasafai yakan kai irin ta ba zuwa kasashen yankin Sahara Afirka. Ziyarar da ya faro don tunawa da ceton waɗansu da aka taɓa garkuwa da su a shekara 1976, wacce a nan ne aka kashe ɗan uwansa. Netanyahu ya sauka a filin saukar da tashin jiragen sama na Entebbe, inda a nan ne dakarun Isra'ila suka taɓa cetar mutane fasinjoji guda 100 da ma'aikatan jirgin Air France da aka yi garkuwa da su ranar 4 ga watan Yulin shekara 1976. Mutumin da sojojin suka fi shan wahala wajen cetonsa kuma abin bai yi ba, Jonathan Netanyahu, wanda shi ne yayan Benjamin Netanyahu ɗin. Bayan tambara bikin tunawa da wannan lamari, Netanyahu zai ziyarci wani taron shugabannin nahiyar game da matsalar tsaro. Ya kuma buƙaci haɗin kan ƙasashen Afirka a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda a nan ne aka fi suka lamirin Isra'ila na mamaye tekun gaɓar yammacin Turai da kuma kulle yankin zirin Gaza. Wannan goyon baya da suke nema shi ne zai zama musaya a matsayin bada tallafi da kuma taimakon yaƙi da ta'addanci. A ƙarshe, Netanyahu zai ziyarci Kenya da Ethiopia da kuma Rwanda. A yau Litinin, jami'an Iraki suka bayyana cewa akalla mutane 149 suka mutu a harin kunar bakin waken da aka kai da babbar mota a babban birnin kasar jiya Lahadi, wanda tuni 'yan kungiyar ISIS suka ɗauki alhakin kai harin. Sun bayyana cewa harin an fakaici 'yan shi'a ne da bam ɗin da ya tarwatse a gaban rukunin wasu shaguna na kasuwanci mai cike da hada-hadar jama'a da ke lardin Karada a Bagadaza. Wannan harin shi ne mafi muni a shekarar nan da aka kai a Iraki. Ya jikata mutane sama da 192. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi matuƙar kaɗuwa kamar yadda sanarwar da suka fidda ta bayyana na cewa ba a ɗauki ran mutane a bakin komai ba, wanda maharan suka nuna. Kakakin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa sakataren ya yi kira ga mutanen Iraki da kar su yarda wannan abu ya raza nasu game da maganar daƙile ta'addanci da kuma haɗin kan ƙasar. Shi ma kakakin hukumar tsaro na Amurka, Ned Price, ya ce Amurka na nan daram a goyon bayan Iraki na yaƙi da ta'addanci don kakkaɓe shi a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke Washington DC. A yau Litinin, Prime Minister ƙasar Bangladesh Sheikh Hasina ta ziyarci taron girmamawa na wasu mutane guda 20 da jami'an tsaro guda 2 da aka kashe a kokarin ceto jama'a daga garkuwar da aka yi da su a wani gidan abinci na alfarma a birnin Dhaka. Taron tunawa da waɗanda aka halaka din ya hada da tutoci da aka tsatsaida na ƙasashen da abin ya shafa tare da gayyato jakadun ƙasashen da waɗannan mutane suka fito musamman waɗanda suka mutu wanda ya hada da ƙasar India, Italia, Japan da kuma Amurka. Hasina ta kuma tattauna da iyalan mamatan. Bikin karrama mamatan ya biyo bayan kwanaki biyu ne na makokin da aka yi a fadin ƙasar. Prime Minister ta bayyana Prime Minister cikin gida na Bangladesh Asadu Zaman Khan ya bayyana cewa maharan guda 6 da suka mutu a wannan hari na basu da wata alaka da kungiyar ISIS. Ya kara da cewa ɗan wata kungiya ce a ƙasar mai suna Jama'atul Mujahidin Bangladesh wanda aka haramta fiye da shekaru 10 da suka wuce. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi wa Sheikh Hasina jajal lamarin ta wayar sadarwa. Ya kuma bukaci da a yi binciken lamarin bisa yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada. Har ma ya yi musu tuni da cewa suna nan za su ba su gudunmawa ta taya su bincike musamman ma ta fuskar jami'an tsaro musamman waɗanda suka hada da FBI masu binciken manyan laifuffuka. A yau Litinin, ministan harkokin cikin gida na kasar Saudiya ya ce wani dan kunar bakin wake ya tada kansa da bom a kusa da ofishin jakadancin Amurka dake birnin yammacin Jidda, inda ma'aikatar ta ce jami'an tsaro ne suka tsarguda dan ta'addar inda suka nufe shi da zummar tuhuma sai kawai ya tada kansa a wajen inda nan take ya mutu. Jami'an tsaro guda 2 kuma suka dan ji rauni aka nufi asibiti da su. Ofishin jakadancin Amurka ya fitar da sanarwar cewa ba wani ma'aikacin su da ya sami rauni a harin. Sun kuma jaddada gargadin tafiye-tafiye zuwa Saudiya tare da ba Amurkawa shawarar takaita tafiye-tafiyen da ba na dole ba a cikin fadin kasar ta Saudiya. A shekarar 2004 wasu 'yan ta'addar da ke da alaka da Al-Qaida suka kaiwa ofishin hari da bama-bamai inda suka yi musayar wuta na harbe-harbe da bindigogi tsakaninsu da jami'an tsaro har jami'ai guda 5 da ba Amurkawa ba suka mutu a harin. A ƙarshe a yau Litinin ne Amurka ke cika shekaru 240 da samun 'yancin kai daga ƙasar Birtaniya, inda rana ta 4 ga watan Yuli irin ta yau yake zama hutu a fadin ƙasar tare da yin shagulgula da fareti tare da harba tartsatsin wuta na murna a sama. Shi kuma shugaban Amurka Barack Obama yana can tare da iyalan sojoji 'yan mazanje a fadar White House don cin gasasshen nama da kuma kallon waƙoƙin nishadi daga wasu mawaka Kendrick Lamar da kuma General Mano, inda kuma ruwan da aka yi hasashen cewa za a yi a yau Litinin in ya tsagaita to za a ga tartsatsi da kuma harbin wuta ta sama wanda yake nuna alamar murna daga babban ginin gwamnati na National Mall.
To a gaida Usman Kabara da karanto labarai. Labaran duniyan kuma kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro da tattalin arziki a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta bayyana niyyarta ta tattaunawa da sabuwar kungiyar tsagero da ake kira Avengers da ke tada kayar baya da kuma gurguntar da harkokin tattalin arziki a kasar. A cikin hirarsu da manema labarai a Yola Fadak gwamnatin jihar Adamawa, sakataren gwamnatin tarayya Injiniya Babatir David Lawal ya bayyana kalubalen da gwamnati ke fuskanta, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana.
Damuwan gwamnati shi ne mutanen sun yawa, ba wanda za ka iya kama ka rike ka ce shi ne shugaba, shi ne in mun yi magana da shi zai iya kawo sauki a wannan. Mutanen sun yawa, sun mai da abun kamar abun kasuwanci ne, amma gwamnati ba ta daina kaɗan ba, tana magana da shugabannin, ana magana da sarakunansu, ana magana da manyansu, amma gwamnati kuma ba ta hana 'yan sanda, sojoji da yin aikinsu ba, don me wayannan mutanen suna jima Najeriya rauni.
Hare-hare masu tada kayar bayan yankin Niger Delta na ci gaba da dukusar da haka samar da mai da kuma wutar lantarki a kasar sakamakon barnar da suke yi wa tashoshin samar da mai a kasar. Na baba nan mako shine harin da kungiyar ta ce ta kai akan tashar man kamfanin Chevron na kasar Amurka da kuma kamfanin NNPC mallakar gwamnatin Najeriya. To sai dai kuma ga masu fashin baki, na ko ganin dole ne ma a haɗa hannu wajen magance wannan matsala, kamar da yadda Malam Yakubu Musa ya yi ƙarin haske.
Duk wanda ya sa abin da ke faruwa kuma ya san inda ƙasar nan take samun kuɗin ta, ya san cewa an ma ƙasar nan illa bayan cin ƙarancin mai da aka jawo a ƙasar nan wanda take sayarwa a ƙasar waje, sannan kuma ga harkan wuta. Wutan da ake samu a ƙasa ya ragu ainu, a san shi kuma wuta yawan shi ne backbone ɗin economy wanda kamfani da sauransu suke amfani da shi. To shi yasa duk yadda gwamnati za ta yi dai ga an samu zaman lafiya a wannan yankin, ya kamata da duk matakin da ya kamata, duk matakin da ya dace. So na ji daɗi da na ji na sun ce za a zanna a sulhunta da mutanen nan. To yanzu abin da ya rage su kuma mutanen nan su nuna inda gaske suke, suna son sulhun, suna so ne a raya yankin su fito su ba da haɗin kai wannan abu. In kuma daman tsagiranci ne tsantsansa suke so su nuna a ƙasan, gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace a kansu.
To kome ɗan yankin Niger Delta ke cewa ne Mr. Osun Ajayi ɗan asalin yankin ne ya ce idan ɓera na da sata to da dako na da wari.
It's not healthy for the development of Nigeria. In fact, if you go to the Niger Delta region, it's the most devastated area. No water to drink, the aquatic life is zero, everything. In fact, if you want to build, you don't have land to build.
A cewarsa, ilalle wannan mataki na ɗaukar bindiga da kai hare-hare akan tashoshin mai bai fa dace ba, domin ba wai kawai akan kamfanonin ke tsayawa ba, domin yakan ma shafi al'ummominmu, yakan kuma lalata mana wuraren kamun kifi da kuma ɓarnata muhalli. Ni a gani na akwai buƙatar neman hanyar kawo ƙarshen wannan hare-haren. To amma kuma ai dole gwamnati ta nuna da gaske take wajen sasanta da kuma sanin ya kamata, ba wai kawai tsaya maganan baka ba. A cewar Mr. Osun Ajayi, wanda dan asalin yankin Niger Delta ne, yanzu ko an zo da ido ne a ga tasirin wannan sasantawan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Nigeria.
Ba gai da Ibrahim, yau ake kyautata zaton kammala azumin watan Ramadan a galibin kasashen duniya idan aka tabbatar da ganin wata. Wakiliyar Mutamar Abari ta shiga babbar kasuwar da magaram a jamhuriyar Nijar inda ake hada-hadar shirin sallah.
Sunana Amut, to gashi yau da mu hoto da ran sallah, kuma mun zo gurin sayan kajin, kuma abubuwan dai ga su dai kamar dai ba wani raguwa, ga mai karamin ƙarfi ba raguwa gaskiya. Tunda sun ce a bakin farashi ka 450 zabuwa guda kenan, mai karamin gari ba shi ba sai ke aka za a cancanta ko in ba samu zabi ma koda nama ne ma a ji a samu a najan nama a ji a sai tunda in ba samu ba kenan hakuri za a yi kawai tunda ai hakuri kawai za a yi.
A mafi yawan wuraren sayar da kashin dai babu cincirin do kamar yadda aka saba a daidai wannan lokaci. Malam Isufu wani mai sayar da kaji ne a nan da magaran.
A matsayin ka za a bana sai dai mu ce mu Allah godiya ba magana da matsala. Sai kuma wanda ya so sai sai ga akwai matsala. Tun bana da kai saboda Allah ka za da zabu a rahasi ke. Kuma har yanzu da sauki. Saboda menene saukin? Allah ya musu albarka. Akwai su ana kasu da an azumin ya kama haka. Yalla azumi ka ta haika je kasu dole maka ne maka rasa babu tayanki. Amma yanzu duk gurin da mutane suke zaune an kata ya akwai. Akwai kaji sai dai karamcin kudi. Saboda Allah ana karamcin kudi saboda abin da ya dan rage maka zaka ga gaskiya akwai tsada da ka san mutanen namu hawa ne ka san kuma akwai ta 3 da rabi akwai ta cika 4 akwai ta 2 da rabi akwai ta cika 2 hannu.
Su kuma masu kitso kokawa suka yi da karancin masu zuwa, inji malama Rashida wata mai salon na gyaran gashi.
To yanzu dai mun gode ma Allah, babu kasuwa babu kudi, masu sai kaya masu yin gyaran kai kowa yana jaje. Babu kudi baba da salar ba. In sun samu biya ne sa su sai kaya sa su yi jaran kai. Amma yanzu ana ce babu biya ba samu kamar na da. Da ya yi kiliyan sai dai godiya da Allah.
A dai Maritani, idan Allah ya nuna mana 'yan bangaro za su isa fadar mai martaba Sultan na da magaran don gudanar da hawan ƙaho da ya zamo al'ada a kowane jajibirin sallar azumi. Usaini Salisu Salli shine sarkin fawa na nan da magaran.
Kamar dai da shekara aka ce bata gadan shekara. Bana ma insha Allah an shirya mu hawan kaho. Yara suna nan sun shirya kuma an samu shanu masu hada. Baka da sun zo kuma ana nan. Yanzu lokaci kadai muke shirya sarki ya sauko daga wurin sauka mu isa kowa fada a fara hawan kaho. Wanda dai masu kowa iyakar gurgudu sun shirya kuma nan dai mu dai mun iyakar namu kokari abin da ya kamata mu ta nadi mun ba su mun ba su. Hawan kaho mu nan da magarantar zamanin sarki ta ne mun aka fara shi. Har zuwa wayo ake shi kuma ba ta bawa shi ba. Eh. To wannan duk dan mahauci da ya ji wannan kidin ya sa an tabo shi. Kinan kidin mu ne na mahauta namu ne na gata.
Tamara Bari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
Asalatu
To Allah sa ai sallah lafiya. Bari mu karkare da yunkurin haɗin gwiwa da kungiyar haɗin kan ƴan arewacin Najeriya mazauna Amurka ke yi na inganta rayuwar talakawan yankin. A cikin hiranmu da sakataren kungiyar zumunta na ƙasa Philip Moses ya bayyana burin da kungiyar ke da shi da niyyar cimma a bikin shekaru 25 da kafa kungiyar da za a gudanar ranar 4 zuwa 6 ga watan Agusta a nan Washington.
Manufa ko kuma makasudin kafa wannan kungiyar zumunta a nan ƙasar Amurka ta taso ne daga muhimmancin neman haɗin kai na 'yan Najeriya na jihohin Arewa da suke mazaunata nan Amerika. Bancin wannan kuma na biyu saboda neman kuma bunƙasa zumunci ta neman hanyar taimakon kai da kai. Na mu mazauna nan Amerika kuma neman hanyoyin da za mu taimaka wa jama'anmu. Mu a gida, wato al'umma mu a gida. Kin san an ce idan fa ka bar gida to gida ma ta barka. To wannan zamancin shike ya zama zaren da ke aure mu ko kuma ke bunƙasa haɗin kai da kuma taimakon mu cikin yanda zamu bunƙasa al'adunmu na gida. Yana ba mu zarafi da muke koya yaran mu a al'adunmu. Bayan wannan kuma yana taimaka mana kusan neman haɗin kai. Sannan kuma loto-loto muna haɗuwa da nufin neman hanyoyin taimakawa burin tara gudumawa na bunƙasa taimako wa ɗalibai da suke makaranta a jami'o'inmu na gida.
To ina manufar gayyatar mutane daga Najeriya domin wannan taro da kuke yi shekara-shekara?
Eto, ai wannan taron namu da muke shekara-shekara muka gayyaci mutane saboda su zo su samu sadawa da kuma ganawa da kuma a 'yan Najeriya na 'yan jihohinsu da suke zama nan Amerika. Bancin wannan idan kun ba da zarafi da kuma dama da za su gana da kuma saduwa da 'yan kasuwanci da zai jawo ra'ayinsu da sha'awarsu za su zo su tallafa kasuwanci na jarori a jihohinsu. Muhimmanci shi ne da farko idan kika tuna da aka fara wannan kungiyar namu na zumunta wato shi a marigayi mai martaba Sarkin Kano ya duba yaro da yazo ya taimaka ya bude wannan bikin wannan kungiyar anan. To wannan shekaran kuma yanzu ya gudana kusan shekara 25 kenan tun aka kafa wannan kungiyar zumunta.
Kamar da kuke gayyatar manyan baki daga Najeriya su halarci wannan taron, waɗansu sai su ga kamar banda kuɗi ne shugabanni su tashi su zo don halatta taro irin haka?
Babu shakka muna fahariya yanayin da wannan taron ta samu bunƙasa da kuma karɓuwa da kuma goyon baya inda wato ita uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari za ta kasance a madadin babban baƙuwarmu. Sannan kuma mai martaba Sarkin Kano Sani Islami Idau Sanusi shi zai kasance babban mai jawabi. A ɓangaren gwamnoni kuma sun haɗa da gwamnonin jiha biyar da suka bara tabbacin halartar wannan taron. Babu shakka aida so samu ne gwamnoni 19 ma da zai fi kyau su kasance saboda zai ba da zarafin da za su zo su sada da ƙungiyoyi masu son taimakawa a nahiyar Afirka wanda za su sada su fuska da fuska su kuma nemi hanyoyin da zai tallafawa jihohinsu na cimma burin da suka yi alkawari na ingantawa rayuwar al'ummas. Bancin wannan kuma zai ba wa su wato gwamnonin jihohin 19 nan idan da za su samu kasancewa ko kuma za su samu hallara zai ba su zarafin da za su tallata jihohinsu zuwa ga kungiyoyi a nan masu neman hanyoyin zuba jari da zai taimaka wa jihohinsu kuma bunƙasa hanyar da za su tallafa wa al'ummasu.
Philip Moses babban sakataren kungiyar zumunta na ƙasa a nan Amurka. Kada da ya shafa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar PDP a Najeriya na kushe wasalan amfani da dukiyar gwamnati wajen ciyar da jama'a da abinci a lokacin azumi duk da yake gwamnatinsu ta yi haka lokacin da take mulki. To ko menene ya bambanta jiya da yau?
A yanzu din sun ce su gwamnatin canji ne. Sun zo suna yin abin da suka ce ba daidai ba lokacin muna yi. Amma kuma ba sa biyan albashi.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau domin jin wannan rahoto na musamman ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin na al'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatar Allah ya sa muna daga cikin entertain bayan shi albarkacin wannan wata mai rahama Allahumma amin shirin ilimi garkuwar dan adam yayi tattaki zuwa yankin arewa maso gabashin Najeriya don ƙara bita dangane da irin ci gaba da ake ƙara samu musamman a fannin ilimi wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a babban birnin Maiduguri Husaina Muhammad ta samu zantawa da wasu kaɗan daga cikin shugabanni a wasu makarantu a babban birnin na Maiduguri Alhaji Sadu Mala shugaban makarantar Shehu Garbi yayi ƙarin haske akan irin halin da suke ciki a yanzu
Saida ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu daga tari ba tai ba da shi da jaki
wannan makarantar Shehu Garbai Schools ana nufin Shehu Garbai Schools din makarantu biyu ne a Hade primary ne kuma muna da secondary section dukkani din ne principal matsalolin ilimi gaskiya barna ta riga ta faru da farko tunda mutanen da suka so su tayar da zaunar sayanma kenan al'amarin ilimin boko bai zamanto ingantacce a gare su ba kuma ba su so a ci gaba da shi ba shi ya kawo wannan tabarbarewar al'amuran ilimin boko a Borno amma duk da haka alhamdulillah a kwana a tashi sauran labarun ba sai ni na fada ba kowa yana sane da shi don makarantun da suke local government kenan kauyuka ba ma na birane ba kai a cikin kauyuka ma wa'ansu wanda suke birnin kauyuka kenan local government headquarters duk sun wase sai ya zo abin ya fado mana a cikin watan March na 2013 shine makarantun na cikin Barnon ma ya zamanto mana dole mu rufe domin tsaro yara dalibai yadda suke zuwa da kuma bazato abubuwan da yake faruwa din falilla alhamd a yanzu kam gashi na makarantar namu a Bode take a cikin Maiduguri kuma wannan din an dangana shi ne ga zaman lafiyar da aka samu a cikin garin ne farko kuma mun gode wa Allah Ubangiji wanda ya kawo mana wannan zaman lafiya to gwamnatin mu na Borno a karkashin shugabancin Honorable Kashim Shetima shi ma ya ga cewa tunda abin mun riga mun ji ciwon sosai an kore mu a makarantu a wayansu guraren ma kwaya san yaran makarantun ma aka tafi da su gaba daya kamar irin misali na ciro to amma tun da yanzu alhamdulillah tsaro ta koma sai shi kuma ya gani cewa ko da ma ba duka ba wadanda muke cikin Maiduguri kamar wadanda muke ana cikin kamar su biyu yace tunda har yanzu masalan bai kai kamyari a gurin ba an riga an kawo sauki shine inji gwamna a bude makarantun da suke cikin garin shine sanadiyar mu ma aka bude makarantun mu yanzu mun zo muna karatu muna komawa lami lafiya da kuma dan dokokin da aka daura mana yadda za mu bar yaran suna fita ba wai gaba daya bane makaranta kamar 3000 sai a ce eh gaba daya 3000 su fito a taro a kofa da sauransu wannan duka babu amma alhamdulillah malaman da suka gudu daga kauyuka sun shigo cikin birni kamar yadda garin gaba daya sun tashi sai aka je aka kokori aka kiyasta wayannan malaman sai suka ce a su zo su taimaka mawa ainihin makarantun da an bude so malaman da yanzu sun gudu sun bar kamar su goza wanda sun gudu sun bar dambuwa da sauran guraren nan gaba daya yanzu hakan nan su malam Patori da sauran su suna cikin Maiduguri wanda suke cikin Maiduguri yanzu suna taimakawa sun zo nima makarantar nawa an turo kamar akalla ya kai mutane malamai na waje din sun kai kamar 20 to mun gode wa Allah al'amarin ilimin a yanzu kam haka
ma sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Husaina Muhammad wakilin sashen Hausa na murya Amurka a babban birnin Maiduguri da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala sai wanda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Haradi nake muku fatan a sharuwa lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia
a maza da mata don mu zan miƙewa kai ko
to a gaida Haradi ga baba Yakubu Makeri da wasiƙun masu saurare
Sako mana farko na cewa ko shakka babu komai yayi farko yana da ƙarshe watan Ramadana sai ban kwana yake yi da mu muna roƙon Allah da ya karbi ibadun mu daga Ukashi Abdulsalam Koko jihar Kebbi Nigeria Sako na gaba na cewa muna mika fata alheri ga dukkanin musulmi maza da mata da ke sassa daban-daban na duniya muna roƙon Allah ya karbi ibadun mu da muka gudanar a cikin wannan watan Ramadana mai albarka mai falala daga Ibrahim Muhammad Karasuwa da Arabiya Awwal mai faci gidan Madi Sokoto sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa daga Shaibu Tela na garin Jigawan Buka karamar hukumar da kwaro jihar Maradi da Alhaji Ila Hakimin babban katami na biyu suka ce salamu alaikum VOA Hausa muna so mika sakon fatan alheri zuwa ga musulmin duniya da fatan Allah ya karbi ibadun mu Allah ya kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram a ƙasashen mu amin Sako na ƙarshe daga Mutawakkil Gambo Doko ɗalibin ANCE Gumal yace salamu alaikum VOA Hausa muna Allah wadai da tur da harin kunar bakin wake da waɗansu mahara suka kai a ofishin jakadancin Amurka dake Jidda
A gaida baba Yakubu Makeri da wasiƙun masu saurare kafin mu karkare ga shirin gato muhimman kanin labarai
Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu yana kasar Uganda a wata ziyarar da ba kasafa yakan kai irin ta zuwa kasashen yankin Sahara Afrika ziyarar da ya fara yi domin tunawa da waɗanda aka taba ceta wanda aka yi garkuwa da su a shekarar 1976 wacce anan ne aka kashe dan uwansa mai suna Jonathan Netanyahu wanda kuma shugaban na Israila ya sauka a filin jirgin sama na Entebbe inda anan ne aka yi bikin tunawa da waɗannan mutane da aka ceta guda 100 da kuma ma'aikatan Air France. Haka kuma a yau litinin jami'ai a Iraki suka bayyana cewa akalla mutane 149 ne suka mutu a harin kunar bakin wake da aka kai a jiya Lahadi.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mi sallama bari mu ka gaisuwa fata alheri da barka da salla ga mai alfarma Galadiman Katsina da Sismaman Nasir da Alhaji Abdulkarimu Kafinta Amaran Rabakankar sai kuma Alhaji Safiyanu da Alhaji Isma'ila Fontuwa. Da Umar Sa'id Tudun Wada da iyalansa da fatan za a yi sallah lafiya yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da Malama Julie da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu Neo Greg Burns Alheri ke muku fata alheri ga Halima da Jamila da shirinmu na gaba yau da gobe malamai bismillah